أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya sake tara mu a wannan sati, a kuma majalisi na biyar ko in ce darasi na biyar na wannan littafi na Riyadus Salihin. In ba ku manta ba, muna cikin babul ikhlasi wa ihdarin niyya. Mun karanta hadisai guda biyar a cikin wannan babi. Yau za mu tashi kan hadisi na hadisai hudu kai. Za mu tashi kan hadisi na biyar, wanda shine hadisin Ma'an ibn Yazid. Malam yace wa'an abi Yazida Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnaf رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها. ناقل وصلنا ما قالك ما صنع أوكي من عنك ناجل أن صوتي هكا. أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي يزيد arwaito wannan hadisin daga Abu Yazid, shine Ma'an bin Yazid, shi mai ruwayar hadisin, sunansa Abu Yazid al-kunyata kenan, amma ainihin sunansa Ma'an bin Yazid, daga gurinsa aka ruwaita hadisin. Yazid shi kuma ɗan Akhnaf. Waɗannan mutanen guda uku, Yazidu, Ma'an, Akhnaf, gabaki ɗayansu sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi sa domin a fito da matsayinsu da falalarsu, sai malam ya ce wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Shi Ma'an ɗin shi ne ɗan ko? Babansa shi ne Yazid, kakansa kuma Akhnaf. To shi sa yace huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna, gabaki ɗayansu sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ake cewa da shi sahabi shi ne wanda ya ido bi da manzon Allah kuma yana musulmi. Shi ake cewa da shi sahabi. Ba a cewa da kai sahabi da yanzu kai ba sahabi ba, kamar da za a ce wani ya ga manzon Allah ya ba da gaskiya da shi, sai wani dalili ya sa ya yarda sannan ya dawo musulunci, ba za a ce da shi ba sahabi ba ne. Kamar yadda ko da yaro ne aka zo da shi, in dai ya hankalta aka zo da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma akan ba shi sunan suhuba, akan ce sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shine yake cewa kana Abi Yazid, shi Ma'an shine yake wannan magana. Watan wannan Ma'an din yana ɗaya daga cikin mutanen da Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kusanta su da shi. Kun san Sayyidina Umar yakan tattaro mutane masu kima masu amfani wanda za su taimakawa addinin musulunci sai ya jawo su kafa da shi. In dai ya san kana da wani amfani ba zai baka kai nesa da shi ba. Shi yasa lokacin sa ya tattare duk mafi yawancin sahabbai ba su fita ba. Kowa ina son ya fita ya tafi wani garin ko dai dan ya karantar ko ya wa'azantar sai ya ba za ku bani aiki ko ya gudu ba. So da haka ku zauna. Ba a samu damar fita daga Madina ba sai lokacin da Sayyidina Umar ya shahada. Lokacin Sayyidina Usman. Kun ga Sayyidina Umar yana da tsanani. Sai Sayyidina Usman ya zo shi kuma yana da fasauci. Wannan shi ne za ku fahimci fiqhun rayuwa. Ba za ka taɓa haɗa mutane guda uku ko guda biyu ko huɗu ko biyar ba. Ku ce duk gabaki ɗayansu kuna so su zamanto masu sassauci gaba ɗaya ko masu tsanani gabaki ɗaya. Dole a samu wannan yana da ɗan tsanani, wannan kuma yana da sassauci. Lokacin Sayyidina Usman duk wanda ya ce mana yana so ya tafi sai ya ce to babu komai ka tafi. An ce wannan ina ɗaya daga cikin damar da fitinannu maƙiya addini suka yi amfani da ita, saboda manya-manyan sahabban da ake ganin ake jin tsoronsu, wanda kuma idan wata rigima ce za ta tashi su za su iya shiga a yi da su, mafi yawancin su sun bar Madina. Duk waɗannan sai suka shigo suka yi ƙulle-ƙullen da za su yi har suka kashe Sayyidina Usman radiyallahu anhu. Shi ma'an yana ɗaya daga cikin sahabban da aka je mafi yawancin yaƙe-yaƙe na musulunci da su, domin lokacin da aka kai musulunci aka buɗe Siriya ta koma ƙarƙashin daular musulunci da shi aka yi wannan yaƙi. Sannan daga Siriya ikan fito izo Kufa, idawo Iraki kenan, wani lokacin ya je Masar, a ƙarshe dai ya yi zamansa a ƙasar Siriya Sham kenan. Sannan yaƙin da aka yi tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu da Sayyidina Muawiya yana cikin wanda aka yi wannan yaƙin da shi, amma yana ɓangaren Sayyidina Muawiya, kuma an kashe shi a shekara ta 54 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaƙi da aka yi. Kuma ya ruwaita hadisi ɗai-ɗai-ɗai har guda biyar daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san a cikin sahabbai akwai muksirun, akwai kuma mukillun, wanda sun yawaita ruwaya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma ruwaya su ba ta da wannan ne yasa ne. Shi ma'an ɗan Yazid shi ne ike cewa kana abi Yazid, babana Yazidu, a kharaja da nanira ya tasaddaku biha, ya ware wasu kuɗi na zinare zai yi sadaka da su. In ka ware kuɗin da za ka yi sadaka da su, za ka basta a gurinka ne ko za ka kai inda za a yi sadakar ko kai ka yi da kanka? Za ka kai inda za ka bayar a bayar sadaka ko kuma ka bayar da kanka? Ice fawa ba a ha inda rajulun fil masjid, sai ya kai masallaci ya saka kuɗin a hannun wani mutum a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ice wannan kuɗin sadaka ce nake so na yi. Idan ka ga wanda ya cancanta a bashi sadaka ka bashi, kawai sai ya fita daga masallaci ya tafi yasa. Faji'itu, shi ko ma'an ya ce sai na shigo masallaci, ina shigowa masallaci da aka gano ni sai aka gana dace a bani wannan sadaka yace fa akamtuha aka mika min ni kuma na karbe fa ataitu biha na dawo gida nace baba ka ji abin da ya faru na je masallaci wani bawan Allah ya kawo kudi sadaka sai aka bani sai yace wallahi ma iyaka aratu yace to wallahi ba kai nace a baba ni na kai kudin ba kai na nufa ba kawo sai yace a haifu ai yaki na ne an riga an bani baba sai ka hakuri ka ban min sai yace a yace fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na kai karasa ya ja na ja sai na kai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda in manzon Allah ina nan da ɗa da uba da mata da mijinta da wa da kani kowaye in ya samu wata matsala to can ake guduwa sai marar rabo shine wani abu zai faru sai ba zai guje gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ita fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai naje na kai karasa ya ja na ja ni kuma na kai wa manzon Allah fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laka ma nawaita ya yazi wannan niyyar da kai ladanka ya tabbata kai yazidu walaka ma akhadta ya ma'an kai kuma ka je ka ci abin da ka karba ya zama halal malak a gare ka to wannan hadisin an kawo shi a cikin babul ikhlas wa ibarin niyya menene munasabarsa da wancan babin munasabar wannan hadisin da wancan babin cewar Allah madaukakin sarki yana yin la'akari yana izina da niyyar mutum a karkashin wannan hadisin ne malamai suke kawo ta mas'ala fiqhiyya aka ce kai ne ka ware kudi na zakka ka ware su wannan kudin zakka ne ka ware daga naira 1 har zuwa miliyan 100 misali ko daga dinare 1 zuwa dinare miliyan sai ka ɗauko zakkan nan ka tafi kana neman talakan da zaka bawa sai ka ba mutumin da ininka ka sau 100 a kudi bayan ya tafi sai aka zo ga maka aka ce alaji wala ka bawa zakka ta yi aka ce zakka ta yi domin kai ka fitar da haƙin Allah wannan da ka bashi zato kake ya tantance shi inda zaka fitar da zakkanka ita ma wannan mas'ala ce ta fitowa karkashin wannan suka ce in ka fitar da zakkan kudinka ka ware sai kace in Allah ya kai mu gobe zan raba sai an fashi suka duro suka kwashe ta iya zakkan suka kwashe domin ita ka zo da ita gida zaka sake wata ba zaka sake ba ta fita domin bakin bayarwa kai ba kuma kai ka jawo suka zo suka dauke suka dawo maka da ita ba so da haka anan gurin niyyar mutum ita ce za ta yi masa amfani annabi ya ba da labarin abin da ya faru wani ya ware kuɗi ya bayar da daddare yace zai yi sadaka da wannan kuɗin zai bawa wanda ya cancanta kawai da yazo cikin dare yana bawa sai bawa karuwa sai labari dai ya bazu ita karo ce ta bayani jiya wallahi wani ya ban yi min sadaka wani ya ban kyauta aka yi ta surutu ana jiya kuma kaji masu kudi sun koma yi wa karo ne sadaka sai kara rufewa a zuciya suke Allah sai mu zan saki ya saki fitar da kudi da daddare sai ba karawo dan fashi bai sani ba shi ma aka yi ta surutu sai ce wallahi sai na kara ya kara ware kudin sai fito sai ya gamu da wani alhajin da ya fi shi bai sani da ya bashi ya karba aka ce wannan duk abin da iga baki da ya ba wa karo ya ba farawo ya ba da kudi ladan sa ya tabbata cip cip aka ce saboda wata kila wannan farawon da ibawa dama rashi ne yasa shi fata kudin da aka bashi sun ishe shi ya je ijari ya daina fata ita kuma wannan karuwar ta fara karuwanci ne saboda fatara da talauci wannan kudin da aka bata sai ta kame kanta wancan ko me kudin baya alheri baya zakka baya sadaka aka zo aka bashi sai ikoyi saboda haka lada ga baki daya ya tabbata dan haka ne malamai suka ce munasabar wannan babin da kuma wannan hadisin shine al-a'mal bin niyyat wa anna al-insana yuktabu lahu ajra ma nawa shi ko mutum ana rubuta masa ladan niyyarsa illiyarka ta alheri ce ko sabanin ta alheri duka dai zaka samu niyyarka kamar yadda wata mas'alar ta fito a karkashin wannan hadisin suke cewa ya halatta uba yayi wa ɗansa sadaka ya halatta kuma da'i wa ubansa sadaka ina jin kun fahimci abin asali in ɗanka yana da buƙatar tallabi saboda karancin shekarunsa ko kuma gazawarsa ta lafiya wannan wajibi ne uba ya ɗauki ɗawainiyarsa in yayi wannan abin na wajibi kuma ya ware wasu kuɗi ya bayar da shi in sadaka na baka tayi kamar yadda idan ɗa ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na kulawa da babansa idan yana da gajiya wanda sai an kula da shi sannan yayi masa abin da yake na biyayya to in ya ware wasu kuɗi zai yi sadaka in ya kawo babansa shi ma an ce sadakar tayi zakka ce ɗa ba zai ba wa uba ba uba ba zai ba ɗansa ba domin ita wata irin wata aba ce wacce aka ce ta haramta ga asali da farki da reshe da asali dukkanin su ba sa cin zakka shine ɗa da kuma uba sannan duk wanda ma ya zama wajibi ka ciyar da shi ba za ka ba shi zakka ba kamar matarka in ka fitar da zakka ba za ka bata ba in ka bata sun koma gurin ƴan uwansu kuɗin domin kai aka ce ka ɗauki ɗaure ta don me za ka bata zakka amma ita idan ka auri hajiya kai ne mijin hajiyan baka da komai in ta fitar da zakkarta sai ta kirawo ka sai ta baka ka samu ta ƙauya kenan ka ƙara ƙarfi wan abi ishaq sa'd ibn abi waqqas مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة متفق عليه عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ولن سعد بن أبي وقاص سنن بابنس مالك أبو وقاص من القنية بابنس سنن سعد بن مالك أنا مثلا لك أبيدا فارس الإسلام دكتور فاتح العراقي da Hausan ana son a fassara maka Faris sunansa Bardi shi sa zaka ji an ce wane yayi wa doki hawan Bardi kamar yadda yazo a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wata aka ji wata ƙara a Madina kowa ya firgita aka rasa kowa hankalinsa ya rude ana ta guje-guje bayan tsawon lokaci sai aka gano manzon Allah a dokin Abu Talha ba linzami ba ragama ba siddi ba mashimfidi da zararan takobi yana cewa ku kwantar da hankalinku ba komai to irin wannan hawan da zaka hau ba siddi ba ragama ba mashimfidi ba komai ka san ba kowa ne yake ba sai kwararre akan doki ka kama gashin doki ka fita a guje wanda doki in an sukwane shi yana gudu baya gani na kan nasa shine idan amma wanda suka san harkar doki idan ya taune karfan linzamin wani lokacin yakan taune karfan linzamin kana son ka ja yake tsayawa in za a tsaye da shi sai ta yaya sai ku tambayi mahaya ku je ake an ce hancinsa ake toshewa sai daina shan iska sai ya tsaya to shi ana cewa da sa'ad din nan farisul ana cewa da shi fatihul iraki domin bangaren dukkan bangaren majusa wannan daga iraki zuwa iran gabaki ɗayan ta shine ya rushe ta lokacin da khalid ibn al-walid yana jagora sayyidina umar ya sauke khalid ibn al-walid ya nada shi so da haka shine ibude kasar farisa kuma shi ya kai musulunci nan sannan wahalar da isha da jarumtakar da inuna shi sa ake cewa da shi farisul arab ko ake cewa da shi fatihul iraki yana da matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da sayyidina umar yace ga mutane nan guda hudu lokacin da aka soke shi da wuka da wannan wukan mai baki biyu ya tabbatar ba zai tashi ba yace waɗannan guda biyun da na saka duk wanda kuka zaba a cikin su ya zama khalifa ya cancanta to shi Sa'd ibn Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen kuma daga cikin darajar da Allah yi masa shine mai gadin manzon Allah duk inda akai wata tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna zai huta Sa'd ibn Abi Waqqas shine yake zuwa yana cikkewayawa kiga ko wani mutum zai salallabo shine mai gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya masa wata addu'a yace Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu ya Allah duk abin da inuna ya same shi an ce inda za kai kuskure kai haka da dan yatsanka in yi haka da kwari da baka sai ya harba dan yatsa saboda addu'ar manzon Allah bai taba harbi bai samu ba tunda manzon Allah ya masa wannan addu'a yace kuma Allah duk abin da yake ka bashi ko iro kai masa wannan ita ce addu'a guda biyu kuma tunda ake a duniya ba taba jin manzon Allah ya ce fidaka abi wa ummi ba sai ga shi kamar yace na bada babata na bada babana su ne fansar kai kaza shi kadai aka taba jin manzon Allah ya ga wannan a lokacin da aka zo yakin Uhud manzon Allah ya bude gurin da ake tara kibau ya tsinka shi ya watsar da su a kasa yace irmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi har ba su da babata da baba na fansar ka ne wannan yana daga cikin falalar da Allah ya masa sannan wani abu da ka san da annabi ya masa wannan addu'ar yace in ya roƙa Allah amsa masa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wani abu sai mai tsokuta da Allah kana addu'a sai ai masa idan kuma aka bata masa rai da yayi haka sai mutane su tare a danne hannunsa a rufe bakin su saboda kowa tsoro yake ji in dai yi sai ta fada zamani yayi nisa wasu mutane wanda basu ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam basu san martabar sahabbai ba wata rana ina da wata gona kawai sai wata tazo tace ya ci min iyaka an ce ko zugo ta akai domin ta tozar tashi yace ni zan ci iyaka bayan na ji abinda manzon Allah yace duk wanda ya ci iyaka za a nan nado masa tun daga nan har zuwa ƙasa ta bakwai ai masa rawani da ita ranar alkiyama ni zan yi wannan tace sam ya ci sai yace to in kin yi wannan ne domin ki ci mutunci na ko ki tozarta ni Allah ya makantar da ke kuma ya kashe ki a gonarki kuma hakan akai ta makance ta zo tana lalube a cikin gonar ta fada rijiya ta mutu kuma akwai wani mutum shi ma da yi masa ƙarya wanda shi ma ba sahabi bane bai ga manzon Allah ba bai zamani da shi ba da yake bai san kimar su ba kawai sai ije yi masa wata magana wata bai ji dadin sa ba yace ni ne zan yi wannan abin da ka faɗa yace Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka fitine shi ya jima a duniya bai mutu ba in yana tafiya ga tsufa in ya gama tafiya mata takulkulu an akai masa magana sai yace da'awar sa'ad addu'a sa'ad ce ta kama ni to aka ce wannan duk mutumin da yake son mu yanzu da ba mu da wanda zaka je gurin sa kace da Allah ba ni maganin karba addu'a ko akwai gunda zaka je to abinda manzo Allah ya bayar yace ka ta halal in dai ka kiyaye ka ta halal to duk abin da ka roki Allah sai ya amsa in ko baka ta halal ba to kana nan kilo kala a amsa ba wannan kuma sai abin da hali yake to wannan shine watan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin sahabban da aka ce watan suma sun yi tsawon rai amma ba kamar wasu ba amma dai Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarsu kuma an ce Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rawaita hadisi guda ya rawaita hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda 270 kuma Allah ya yi masa rasuwa a shekara ta 55 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina to shi Sa'ad ibn Abi Waqqas kamar yadda na gaya mana yana da daraja yana da falala mai yawa daga cikin falalar da Allah yi masa yana ɗaya daga cikin mutane guda 10 wanda Annabi ya ce da wani duk ƴan aljanna ne to ina cikin su shine ahadul asharatul mashhud lahum bil janna shine yake cewa ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatul wada'i lokacin da aka je hajjatul wada'i wanda daga wannan aikin hajjin manzon Allah bai shekara ba ta zago ba Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan tafiyar da aka yi sai Sa'ad ya kama rashin lafiya dan Makka ne amma yayin hijira ya koma Madina daga Madina aka dawo aikin haji sai kama rashin lafiya da ya kama rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je duba shi shine ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatul wada'i manzon Allah ya zo duba ni a shekarar da aka yi hajjin ban kwana min waj'il ishtaddabi saboda wata tsananin rashin lafiya abinda ake tare shi waja shine ciwo ko kuma marar rashin lafiya fa qultu da manzon Allah ya zo duba ni sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kun ga nan manzon Allah ne da kansa ya zo duba shi ga matsayin manzon Allah amma duk da haka ya gaga wani sahabin sa ba shi da lafiya bari ya je duba shi yazo ya duba shi sai Sa'ad yace da shi inni kad balaghadi min alwaj'i matara ya rasulullah annanin rashin lafiya ya kai mutuka kuma kaga halin da nake ciki wa ana zumalin kuma ina da kuɗi wala yarithuni illa ibnatul li ba ni da magaji sai ya daya ya ta kwaya ɗaya ce tak ya zan yi ba ni da magaji in ban da ƴa mace kun ga ƴa mace ba tsin babanta in mutu ko no imallaka no za ta karba rabi ragowar rabin kuma ko ita fi gurin ƴan uwansa in yana da magada ko kuma ita fi baitul mali ƴa in ita kadai ce tana cin lisfi to da haka sai iga to yanzu in ta ci lisfi ragowar kuma da ya za a yi da shi ya rasulullah ya zan yi afa atasaddaqu bi thulutsai mali nayi sadaka da kaso biyu bisa ukun dukiyar tawa na raba ta gida uku na bada kaso biyu in ya so sai na bar daya ita kuma sai ta gaje shi fala la sai manzo Allah yace ba za ka yi ba sai ya hana shi qala kuntu sai nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shatru ya rasulullah to na iya bada rabi na raba dukiyar gida biyu daidai wa daidai da bada rabi fa qala la sai manzo Allah yace a'a qultu sai nace fa thuluth ya rasulullah to na iya bada kaso ɗaya bisa uku in ya so na bar biyu qala sai manzo Allah yace as-thuluth wa as-thuluth kaseer kaso ɗaya bisa uku
kaso ɗaya bisa uku shi ma yana da yawa aw kabirun ko kuma yana da girma sai manzo Allah ce innaka antazara warasataka aghniya hakika kai ka bar ƴaƴanka wanda za su gaje ka a matsayin mawadata khairun yafi maka alheri min antazarhum alatan yatakaffafuna an-nas fiye da ka basu suna talakawa suna cewa bani suna roko yatakaffaf shine yana mika tafin hannunsa ai at-talabu bil kaff shine takaffu kai haka kace a bani wa innaka lan tunfiqa nafaqatan kuma babu wani abu da zaka bayar ka ciyar tabtaghi biha wajha Allah wanda kake neman yardar Allah da wannan abin da ka bayar illa ujirta alaiha ba ce Allah ya baka lada akan wannan abu hatta ma taj'alu fi timra'atika har abin da zaka sanya a bakin matarka abin da ake nufi abin da zaka ciyar da matarka ma kun ga ai wajibi ne ka ciyar da matarka to in kai abinci ko kai yote fane ta yi girki ta ci ladan sadaka ne kuma wannan haka ƴaƴa duk abin da uba ya ba ƴaƴansa ladan sadaka ake rubuta ba in kai musu riga sadaka in kai musu hula sadaka takalmi sadaka abinci sadaka zuwa asibiti sadaka shi sa malamai suke cewa ashe bai kamata wani uba ya dinga damuwa da cewa ƴaƴansa sun takura masa ba ƴaƴan nan wallahi sun takura na kasa tara kuɗi na kasa saka duk abin da na samu a gurin su yake karewa to gurin wa zai kare فقلت يا رسول الله سنت يا مائك الله أخلف بعد أصحابي وتم وتأب ولا أبي يفهم تعالى النبي يقول شيء تأي دك أبن دزاك باير ننقب ما الله زي باك لا داء كنسا سيئفهم تتور باما متور زي بكيم شيء سيئ أخلف بعد أصحابي ينزو كواي فدي كواي أبو تدقى تكين متعرم دانا سابع رسول أبو كيناني ما كمان زونا zama zan yi kenan kaga shi ba duniya ce a gaban sa yana ganin annabi ya bar duniya ko manyan sahabbai sun bar duniya to me zai yi shi kuma ai ya kamata ya je ya tadda su qala sai manzo Allah yake innaka lan tukhallafa to ai barin na da za a yi ba za a kyale kan ba ma fa ta'mala amalan ka aikata wani aiki tabtaghi bihi wajha Allah da zaka nemi yadda Allah da wannan aikin illazzatta bihi darajatan wa rifa face ka ƙara samun daraja da ɗaukaka wala'allaka an tukhallafa sai manzo Allah yake me yiwa ma fa kai ba mutuwar zakai ba zakai jinkiri hatta yan tafi abika a qawamun wasu su amfana da kai wai darra bika akharuna wasu cuti da kai su wane ne zasu amfana da kai aka ce musulmin da watan mutanen da zasu amfana da kai wanda ka kira su zuwa ga addini suka shigo musulunci sun amfana ta hanyarka wai darra bika akharun wasu masu cuta ta hanyarka ka kai musu musulunci sun ki karba ka yake su ka kashe su kuma sun ci ta hanyarka aka ce almuslimun yantafi'una bihi wal kuffar yatadarraruna bihi zasu cutu ta hanyarsa sai manzo Allah yake Allahumma amdil ashabi hijratuhum ya Allah ina roƙonka ka zartawa da sahabbaina hijirar da suka yi kun san in kai hijira daga garin kafirci ka koma garin musulunci ba a san ka dawo sai dai kai gaba amma ka dawo baya in kuma ka dawo ko da garin ya zama garin musulunci aka ce ka ci baya ma'ana ladan hijirarka ya ƙare kenan iya abinda ka samu can ya ƙare tunda ka dawo gida kuma ko kuma mutum yayi hijira saboda ya gudu saboda ana cutar da shi a addinin sa sai kuma ije inda yi hijira sai ya ƙara sukurkuce fiye da inda yake kaga nan aka ce hijira ba ta zarce ba bata kuma dore ba to sai annabi ya sahabban sa addu'a yace Allahumma amdi li ashabi hijratuhum wannan gabar ana kafa dalili da ita a wajen falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in dai kai imani da manzon Allah ka san in yace Allah yi kaza Allah yayi abu to sai ce Allahumma amdi li ashabi hijratuhum babu wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ladan hijrar sa ya tsinci addu'ar da manzon Allah ya musu ta kama su wala taruddahum ala aqabihim kada ka mayar da su bayan bayan su wannan kalmar ita ma malamai suka ce ta fito da matsayin sahabban manzon Allah kuma ta nuna cewar babu wani sahabin manzon Allah da ya taɓa yarda wanda suka ce sahabbai gabaki ɗayan su wai sun yi yarda banda guda hudu sun yi kuskure domin manzon Allah ya yi addu'a wannan la turaddahum ala aqabihim kada su koma kafirci bayan musulunci sai ce lakinnal ba'isa sa'ad ibn khawla mai riwaya da yake cewa sai dai abin tausayi ba sa'ad ibn abi waqqas bane wani ne da ake cewa da shi sa'ad ibn khawla yarfi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausaya masa amma ta bi makkata yayi lalura ya mutu a makka wannan ba ina nuna cewar ladan hijirarsa ya kare ba a'a ya taho ne saboda wani dalili rashin lafiya ta kama shi shi ba a yi masa zamanin mutuwa bai mai rashin lafiya ba amma ya zo ya mutu a makka wancan kuma gashi yayi rashin lafiyar ya kuma tashi wannan yake nuna mana tsananin cuta ba shine mutuwa ba zaka iya tsananin cuta sannan kuma Allah ya tashe ka ba tare da ka mutu ba to wannan hadisin malamai sun fitar da mas'ala wajen guda 16 a cikin sa kuma kowace mas'ala zaman kanta take daga ciki yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ziyarar marasa lafiya kuma duk lokacin da mutum ya ziyarci mara lafiya zai samu lada sannan kuma zai samu amfani kun ga duk mutumin da ije ya ziyarci mara lafiya kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya je idawo kamar yana tafiya ne ina yawo a cikin bishiyoyin gidan aljanna wannan abin da ake nunawa in ka kyauta taniyarka ka je ka ziyarci mara lafiya ta wannan hanyar Allah zai shigar da kai aljanna sannan na biyu in ka ziyarci mara lafiya zaka gane ni'imar da Allah ya yi maka da kana ta yawo a gari baka fahimci ni'imar da Allah ya yi maka ba ta lafiya in ka je ka tarda wani yana tawayyo Allah sai ka gane kai dan baka da kudi alhamdulillah tunda ka je ka tarar da wani shi ya rasa lafiyar ga ma kudin yana da su amma babu lafiyar inda za a ce ba da kudin a bashi lafiyar sai ya bayar daga cikin abin da malamai suka fitar a cikin wannan hadisin cewar duk abin da za ka yi ka shawarci ma'abota ilimi duk abin da za ka yi a rayuwarka ka duba su wane ne masana a wannan bangaren sai ka shawarce su kun ga sa'ad duk da kasancewa wasu sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake son yayi amfani da dukiyarsa sai shawarci manzon Allah wani zai iya cewa ai kudi na ne sai na gaya maka zan yi ko sai na nemi shawarar wani sai yace a'a ya rasulullah ina son na bada kudi na me ka gani sai manzon Allah ya bashi shawara sannan abinda za a fahimta a cikin wannan hadisin duk lokacin da wani mutum ya nemi shawarar ka to kaka kalli idansa ka gaya masa abinda ka san shine gaskiya tsakani da Allah ko i karba ko kada i karba ko i yadda ko kar i yadda in dai gaskiyar ka gaya masa wata ran zai dawo ya ce gaskiya aka gaya masa sannan daga cikin abinda aka faɗa aka samu a cikin wannan hadisin duk mutumin da ya tambaye ka wani abu to ka ji tsoron Allah ka gaya masa gaskiya kada ka gaya masa abin da zai cutar da shi daga cikin abin da aka fitar a cikin wannan hadisin halaccin yin amfani da naki ko kada ai in mutum ya zo maka da wani abu wanda ka san ba daidai bane yace ai kaza ya halatta ka ce da shi a ba za a yi ba ko ai kaza ka ce da shi kar kai domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afa atasaddaqu bi sulusai mali sai ce shi la bai tsaya ma ya wani bata lokaci da yace kar ka fara to ya halatta in an zo maka da wani abu in ka ga baka gamsu da shi ba kuma ka san akan daidai kake ka ce ba za ka yi abu kaza ba sannan akwai matsala ta tiyu da aka fitar a cikin wannan hadisin bai halatta mutumin da ya kwanta rashin lafiya ba rashin lafiyar da ake jin tsoron mutuwa zai yi a cikin ta ya sadaka da kudin sadaka aka ce da zaran ka kwanta rashin lafiya da kuma mafi yawancin wanda yake wannan yanayin ba zai tashi ba aka ce dukiyar da ka mallaka ta'allaka biha haqqul waratha haƙƙin magada ya rata da wannan dukiyar ba kai kadai ne kake da haƙƙi akan wannan dukiyar ba kusa ko wani mutum in yazo tun ba shi da lafiya kuma yayansa ba su masa biyayya sai ce wallahi ma ba za su gaje ni ba aka ce ko kudin ya ware sai a je a gina masallaci ba za a gina ba ko kudin ya ware sai a je a gina makaranta ba za a gina makarantar da kudin ba domin ba shi da lafiya kuma ana tsammanin mutuwa gani kamar mutumin da Allah ya bashi dukiya suna ta artabu da wata daga cikin matansa bai sake ta ba sai da ya tabbatar ya faɗi rashin lafiya ko ba lalle bane ya tashi sai ce na sake ki shika uku aka ce bata saku ba wataƙila baya son ta shiga domin sai a ce koma bata saku ba sai ka bari sai ka warke in ka warke sai ka sake ta amma yanzu ba ka da lafiya domin kai mata asara sai ka ce ka sake ta aka ce bata saku ba to shi ma haka idan mutum ya kwanta rashin lafiya an hana shi ya tasarrufi a cikin dukiyarsa tasarrufin da yake so sai da rashin lafiya sai dan zazzabi dan ciwon kai wannan an san ana iya kamawa a warke amma rashin lafiyar da ake zaton mutum ba zai tashi a cikin ta ba in yace zai ba da wani abu na dukiyarsa wanda suke da haƙi a cikin wannan dukiyar sai an shawarce su in sun yadda sai a bayar in ba su yadda ba ba za a bayar ba idan ma za a bayar sun aka ce a ba da abin da bai fice kaso ɗaya bisa ukun dukiyar ba kamar yadda in mutum yayi wasiya yace in ya mutu a bada abu kaza da abu kaza na dukiyarsa to in ya mutu za a zo a ga abin da ya bayar yawan abu idan abin ya kai biyu bisa ukun dukiyarsa to ba za a bayar ba sai a bada ɗaya bisa dukiyarsa ɗaya bisa ukun dukiyar kawai sai dai idan magada sun ce tunda babanmu yayi wasiya mun yadda ko da abin ya kai kaso biyu bisa ukun dukiyar mu a iya bayarwa babu komai sannan daga cikin abin da malamai suka fitar a cikin wannan hadisin suka ce idan mutum ba shi da kuɗi mai yawa kuma gashi yana da magada to ko wasiya ba ce yayi ba irin wasiyar in na mutu a bada kaza a cikin kuɗina a yi sadaka a yi kaza an ce kuɗin kaɗan ne kuma ina da magada ko mabuƙata ne aka ce a ƙyale su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sa'ad innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas daga cikin anan ne ma malamai suke cewa ya halatta mutum ya nemi kuɗi dan ƴaƴansa ba laifi bane ka tara wa ƴaƴanka dukiya abin ka tara musu halal in ka tara musu haram in ka mutu to sun tsinci dani a kala abinda suka gada sun gaji halak malak kai ne zaka je kai wa Allah bayanin abinda ka tara amma su dukiyar da suka gada sun gaji halal ba su da matsala shi yasa aka ce ka nema musu abinda yake halal wannan yana nuna mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke jin tsoron abinda suka yi na alheri a ce ya rushe kaga Sa'ad baya son ya mutu a Makka saboda gudun kada ladan hijirarsa ya takaita wannan hadisin yana nuna mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi la'allaka an tukhalla me yiwa ba ma mutuwar zaka yi ba aka ce wannan mu'jiza ce Allah madaukakin sarki ya sanar da annabinsa cewa wannan nan fa ba mutuwa zai ba kuma daga cikin mas'alar da aka fitar a cikin wannan in ka je duba mara lafiya kaga ina kai kaka dinga oh kaga fa wanda yake irin rashin lafiya nan mutuwa ne aka ce ba a yin haka aka ce duk abin da zaka yi mara lafiya in ka je ka kare in ka ga ina ta tunanin to ni ban sani ba ko zan tashi ko ban kace a ba mutuwa zaka yi ha ba ai wannan ba wani abu ne nan da nan ake tashi ko mutuwar zai yi kaka ce mu mutuwar zai yi sai an ga alamar mutuwar zai shi ma ba cewa za a yi mutu ba ba cewa za a yi ai shikenan yi alwala shikenan kwananka ya kare ba a dai yi masa abin da za a yi masa nan alakana masa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma wannan a cikin yake a tarihin musulunci wanda an samu a wasu daulolin musulunci yadda ba ma a yi muku asibiti ba a zuba magani a dauko likitoci aka ce har wasu mutane ake dauka a sa musu albashi aikin su zagawa rashin asibitoci suna karfafa marasa lafiya gwiwa in suka zo sai ɗaya izo ficewa sai su haɗu da ɗayan sai ce haka marar lafiyar nan fa ya kusa warkewa wallahi wallahi ba zai da wuya ma ya ƙara kwana uku a asibitin nan zai warke kuma ka san wane wanda ya kwanta a can kusa da can din can ai shi da izo ma bai jima kamar wannan ba kaga shi yanzu jikinsa ai yayi kwari kawai aikin su kenan dan a dinga ana ba su albashi domin su karfafa marasa lafiya akwai mutumin da in kace da shi wane kana shan wahala sai ya ƙara kurkusewa tunda akwai wani abu da suke cewa da shi psychological menene defeat haka wanda kawai nafsiyyar ne abin zai taba ka lafiyar ka kalau ma wani lokacin mutum sai in mai da kansa marar lafiya an ce wani ya je asibiti an ba shi magani wajen kwanansa nawa da tijo a kwantar da shi sai wani likita ya zo ya ƙara gwaggwada shi aka yi dudduba sai yake cewa baba har yanzu baka dai warke ba sai yake to yaron na ya zai warke a kawo mutum asibiti yau kwana na 30 ba kaɗai mun allura ba sai ya ce ayya ashe ba su yi maka allura ba ita ba su yi mun allura ba sai ya ce ana za ka warke mutum da ba a yi maka allura kai ya sa aka kawo allurai kawai aka samu aka zuzzurkuɗa masa ana yi masa allura sai ya yi miƙa ya miƙe ta alhamdulillah ya warke ka ga da lafiyar sa kalau to saboda haka ana son in mutum ba shi da lafiya a ƙarfafa masa gwiwa ba a yi masa abin da zai ƙara su kurkucewa ba wannan hadisin yana nuna mana cewa ɗan adam in yi aiki na lada Allah ina ba shi ladan sannan kuma ya ɗaga darajarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisin sannan wannan yana nuna mana duk lokacin da za ka yi wata kyauta ko za ka yi wani aiki na kirki ana son ka sabunta niyyarka ka kyautata niyyarka domin ka samu ladanka cikakke kuma domin ka kori shaitan an ce Sheikh Usman Dan Fodio kun san irin gidajen da akwai tsakar gida sannan an fito za a tarar da tsoro na ɗaya a zo na biyu sannan in an zo na biyun ma akwai shamaki daga shamaki sannan sai a zo tsoron kudan da haka ake kuma da wannan ka'ida ce ta Sheikh Usman Dan Fodio ya ce duk wanda ya tura wani gari ya ce ya tura shi a matsayin gwamna ko a matsayin hakimi ya ce in ka je ka kwashi katin gida ka kai kankanin gida ya ce sannan ku yi noma ku kiwo wannan shi ne policy ɗin da ya ɗora mutanensa a kai shi sa za ku ga duk sarakunan Hausa sarakunan Fulani za ku ga manya-manyan gidaje suke da shi aka ce me yasa kace su yi katin gida ya ce da su da yaransu da mabiyansu duk gidan ya ishe su unguwanni ne a ciki ko an musu tawaye sai su kulle kofa in sun yi shiri sai su fito kuma su kori wanda suka yi musu tawaye ita in kuna noma kuna kiwo ba za ku yi yunwa ba ko ba za ku rasa kuɗin fatarwa ba ita ba za ku buƙaci zuwa gurin mutane ba har su kaskanta ku to an ce in ya tashi fitowa daga gidansa in ya zo wannan shamakin sai ya ɗaga hannunsa ya ce Allah wannan abin da nake in dan kai muke Allah ka taimake mu in ba dan kai muke ba Allah ka canja mana niyyar sannan zai fito to shi sa ake son duk lokacin da mutum zai wani aikin kirki ya ƙara sabunta niyyarsa domin ya samu ladansa cikakke a gurin Allah mai girma da ɗaukaka. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. وعن أبي هريرة وعن الحديث أرويته لك أبو هريرة shi Abu Huraira abun mamaki an yi sabani akan sunansa malamai sai da suka kawo kauli wajen 17 Abu Huraira dai shine Allah da an ce Abu Huraira ka san shi ake nufi amma dai abin da wasu suka furin jayarwa sun ce sunansa Abdurrahman ibn Sahr wasu kuma suka rinjayar da Abdusham bin Amir amma dai wannan Abdurrahman ibn Sakhar din shi wasu suka furin jayarwa wasu kuma sun rinjayar da wancan din to shi Abu Huraira yana ɗaya daga cikin ƴan kabilar Daus ana cewa da shi Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi lokacin da ya yi hijira ita ho Madina ya tarar manzon Allah ya tafi Khaibar aka ce sai ikona shi ba ya tafi Khaibar yaje tar manzon Allah a can suka dawo tare da manzon Allah a shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga inda yake ma maraya ne da kansa yake cewa na sha'at yatiman wa hajartu miskinan yace na rayu maraya yace kuma nayi hijira ba ni da kosisin kwabo bayan ma ya zo Madina din domin kada i zauna haka yace kuntu ajiran yace aikin barance nake yi yana yi wata mata da ake cewa da ita Dura bintu Ghazwan ita yake wa barance yace abinda nake musu ba abinda suke bani banda abinci ba ta bani kudin batarwa kawai abinda suke bani abinci in suka bani abinci wannan abincin ya ishe ni ita ne musu hidima na daura musu sirri na kwance musu sirri na daura musu kaya idan sun kama hanyar tafiya na jara akalan rakumin su yace haka nake musu yace amma Allah madaukakin sarki cikin ikon sa wannan matar da nake barance sai da na aure ta yace fa zawwajani Allah azza wa jalla sai yace fa alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-din qiwaman waja'ala Aba Hurairata imaman yace godiya ka tabbata ga Allah da yasa addinin musulunci shine yake sa mutun ya tsaya da kafarsa sannan kuma ima yadda Abu Huraira marayan nan miskinan nan ya zama shugaba domin yayi gwamna har gwamna lokacin da yazo Madina ba shi da kowa a masallaci ya tare yana cikin mutanen da ake tare su ahlus suffa wanda wata rana manzon Allah ya ce wane ne zai shimfida mayafinsa in na ga magana irin gume sai Abu Huraira kawai ya baza mayafinsa yace da in aka faɗi magana man cewa nake amma yace tunda manzon Allah yi wannan na shimfide yi gama bayaninsa da na rungume mayafina duk abin da ya faɗa na rike shi yasa na fi kowa yawan hadisai har wata rana sahabbai suka ce kai Abu Huraira kullun kace mana annabi yace kaza annabi yace kaza yace wallahi ba dan Allah yace innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyana lin nas bil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna bazan kara ga muku komai ba yace ku da kuke tafiya gonan ku tafi kasuwa ni ko banda ko sisin ko banda komai kullun ina tare da manzon Allah yace kawai ni fa abin da ke raba ni da manzon Allah inda jiyin wa wannan lokacin tashi je shine makiyasa habbai suke cewa wai kwadayye ne saboda yana cewa ina jin yunwa yake cewa akwai lokacin da nazo na taru sayyidina Abubakar yunwa nake ji bayan da yadda zan yi nace da Allah zaka tuna min wani hadisi yace in ya tuna min hadisin tunani yake zai gane ina jin yunwa sai yace mu je gida ya bani abinci na tambaye shi ya tuna min ya tuna min yayi tafiyar sa yace sai na ƙara kaza sayyidina Umar nace tuna min wani hadisi muka tafi hakobar gidansa ne yake min tambaya ina gaya min sannan yace to assalamu alaikum ki shige gida sai yace na dawo na rasa abin da yake min dadi sai muka gaba da manzo Allah sai manzo Allah yace ya Abahir me ko yace Abu Huraira yace zo mu tafi sai bi suka je gida annabi ya shige gida ya tsaya kofar gida sannan da ƙarshe aka ce shigo da ya shigo sai manzo Allah ya ce da iyalinsa shi ma annabi bai san ba shi da komai yana da tsammanin ba za a rasa wani abu sai zai ce wannan ƙwaryar menene a ciki sai mata suka ce ai nono ne aka kawo mana kyauta sai ce a kawo shi da aka sai ce Abu Huraira tafi masallaci ka kirawo ahlus suffa sai ce nace ina ne an gayyato mutane ya za a yi sai ce amma ba ni da yadda zan yi sai na amsa umarnin manzon Allah yace sai na tafi naje na gayyato su gabaki daya da muka zo sai manzon Allah yace dinga mika musu yace sai in ba wannan ya sha isha sai ya tsaka cikin sa yace ya koshi ina ta kallo zai ragu ko zai kare in mika wannan duk suka kare bayan sun kare gabaki ɗayan su sun fita sai manzon Allah yace yanzu ni da kai muka rage sai ce haka ne ya Rasulullah sai ce to zauna yace to na zauna yace na sha annabi yana cewa da ni ishrab isha yace ishrab yace sai da nake wallazi ba a saka bil haqq ma ajid lahu makana na rantsa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ban san inda zan saka wannan abun ba wannan kun ga shi ma yana daga cikin mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan wata rana Abu Hurairah yake cewa wannan abin da yasa nake kawo mana wannan domin mu san kimar sahabban manzon Allah, kuma ka gane lalacewa ce da rashin albarka ka rasa mutanen da zaka zaga ko zaka ci mutunci sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shine yake cewa na rantsa da Allah babu wani mummuni da zai ji labari na ko iji an kirawo sunana ya ji baya kaunata. Inde mummuni ne kai ba za ka ji kana kaunata ba. Ice saboda me na gaya muku wannan maganar, ice wata ice babata bayan na musulunta mun taho da ita, ice idan naje ne mata wa'azi nace ki shiga addinin musulunci sai ta zazzage ni ta kore ni. Ice wa'azin da ne mata na karshe sai ta gaya manzon Allah bakar magana. Ice na fashe da kuka na gona sa'an manzon Allah, nace ya rasulullah ka ji abin da nake babata amma yau ne mata ta gaya maka bakar magana. Sai ce dan Allah kai addu'a Allah ya shirye ta. Sai annabi ya ce Allah ka shirye babar Abu Huraira. Ice sai na taho gida a gudan ga mata sai annabi ya miki addu'a sai Allah ya shirye ki. Ice ina zuwa kofar gida sai san da sakata na buga kofa tace dakata, sai da na dakata sai naji alamar ruwa ana wanka, sai ta fito ta sa zani ta sa mayafi ta rike kanta tace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kafin ma yazo an amsa addu'a hatta musulunta shi da ice na rubo da gudu na zo gurin manzon Allah nace ya rasulullah addu'a ta fada. Ice sannan ina neman wata addu'a, kai addu'a duk wani mummuni a duniyar nan yaji ina so na ina son babata. Sai manzon Allah yace Allahumma habib ila abidika, habib ila abidika, wato habib abidaka ila ibadillahi. Ya daga hannunsa yace ya ubangiji ka so yadda waɗannan bayin naka zuwa bayin Allah. Sai yace sai sa duk wani mummuni an ce Abu Hurairah sai ya ji yana farka, duk wani mummuni in an faɗi babu Abu Hurairah zai ji yana kaunarta. To kun ga wannan zai nuna mana wanda yake tsanar Abu Hurairah har yake gaya masa bakan magana to ina da matsala a cikin imanin sa. Ko duba kuma fatara da talauci da Abu Hurairah ya gaba da shi, amma da yi hakuri abinda Allah ya mai da shi, ya mai da shi wanda ya ruwaita hadisai masu dewa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yi tsawon ran da har sayyidina Umar ya naka shi gwamna, aka tura shi wani gari ya je a matsayin gwamna da ije albashinsa aka tattare aka bashi na shekara daya. Saboda haka domin ya yan shirye-shirye sai ya kira wani dan kasuwa amintacce sai a je a juya kudin nan. Da aka juya kudi nan da nan sai kudi suka yi yawa. Shi ne sayyidina Umar ya ji labari ya ce shi ne ya samu kudi aka kirawo shi. Ita aka yi ka samu kudi ta albashi na ne na shekara ɗaya kai ka bani. Na sa aka juya mini ce wallahi ban yarda ba, da da ba gwamna bane kai ina ka juya kudin har aka samu wannan kudin sai an raba shi ka dau rabi a zuba baitul mal rabi. Haka aka yi aka dare kudin sa gida biyu aka zuba baitul mal yace to na daina aikin ne kuma. Ita sai ka koma yace ba zan koma ba. So wannan yana nuna mana idan Allah ya baka dama in dai ba ta haram ba ce babu laifi. Mu ne ake tunanin wai idan wani mutum an gan shi yana masallaci kullum yana ta istighfari yana kiran sallah yana limanci ko ina zaune yana luzumtar sahun gaba wata ran sai Allah ya buɗa masa sai a ce ya lalace. To in kai kana masallaci dole ka zauna cikin fatara da talauci, Allah ba zai buɗa maka ba. Wai faɗi wannan ragowar mutanen da suke can waje wanda ba su masallacin ba su kaunarsa Allah yake musu abin da yi musu. So da haka da samu da rashi duk baya nuna kaunar Allah ko rashin kaunar Allah. Abinda ake so kawai mutum ya zo mutumin kirki a kansa ya bi Allah. Duk da wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa Abu Huraira. Aka ce Abu Huraira saboda tsoransa da Allah. An ce kullun ta Allah ina cewa subhanallahi walhamdulillah ko subhanallahi wa bihamdihi yakan faɗi haka sau 12,000. Aka ce saboda me kake yin wannan? Ice ina yi ne adadin zunubi na. Ina ga zunubin? Irin dai wannan dai irin namu zunubin da za a ce ice ina yi ne adadin ko da zunubi ne mata tasbihi ko Allah zai yafe mu. Shi ne izo rasuwa ya fashe da kuka. Aka zo aka ce to wani irin kuka za ka yi kai da kake sahabban manzon Allah ba? Ice wallahi ni ba wai tsoro nake da mutu ba. Yace kawai tsawon tafiyar nake dubawa da kuma karancin guzuri. Saboda in ka mutu yaushe ka san za a busa kawo ka tashi shekara nawa za a yi? Allah kaɗai bawa kanka sani. Zama da za a yi a cikin ƙasa shi ne babban tashin hankalin. saboda haka ita wannan shine abinda nake nufi abinda idame ni bu'da safar wa qillatu zat ni san tafiya da karancin guzuri wannan shine yake daga min hankali ko da yaushe Abu Huraira ya ruwaito hadisi guda 5374 daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine malik yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah baya duban jikinku wala ila suwarikum ko kuma surarku watan ba iya shigarka ake kallo ba ba kaurin jikinka ake kallo ba ba rashin kaurin jikinka ake kallo ba ba kyan halittarka ake kallo ba ba kuma wani abu da ka tara ko ka mallaka ko kake da shi ake kallo ba walakin yanzuru ila qulubikum Allah ina duban zukatanku ne wa a'malikum da kuma ayyukanku to kun ga wannan shi ma hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana innamal a'malu binniyat niyyarka ita ce abin da ake la'akari da ita ko malamai sun ce wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum tunda an ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ina kallon ayyukan mutane ina kuma kallon zukatan mutane shi sa aka ce Allah madaukakin sarki wannan ko a babin tauhidi malamai suke kawo shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wata dangantaka da wani ba shi da nasaba da wani shi sa mushrikai suka ce da annabi ga ya mana nasabar Allah nan naka shi dan waye waye fa shi sai Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga an gama ke shine wani malamin sunna ijoni yana bayanin Allah ina baya nan baya can baya can baya nan baya kaza yace kaga fa duk wannan wahal da kansa yace kul wallahi koi zai ce ta ishe shi duk wani bayani da zaka yi game da Allah ko game da siffofin ubangiji ko na tauhidi da ka fita daga cikin hadisi ka fita daga cikin alqur'ani ka fada rigima sai kai ta wahala amma dai ka fito kawai shikenan in kana magana ne akan siffofin ubangiji da kore maka duk wani abu wanda ba nasa ba in ka ce laysa kamithlihi shay'un da ka ce huwa samiul alim ka tabbatar masa da siffofin sa madaukaka kuma ka tabbatar masa da sunayensa kyawawa ka gama komai huwa samiul basir saboda haka dan haka anan gurin abinda ake son a nuna mana kada mutum yayi alfahari da kudi ko iya ado ko can jiki ko yaya ko yawan kadarori ko yawan abubuwan hawa ko kuma ka saka wani abu ka dinga jin cewa ka fi mutane irin mutum ya sari ga kawai din nan in ya fito cikin mutane ya dinga zazzare ido ina abin nan to wannan in kai wannan shi ma akalla sai wannan kayan maimakon su zama ni'ima gare ka sai su zama ni'ima so ake duk abin da Allah ya baka kai amfani da wannan abin ka godewa Allah sai ka godewa Allah ya baka abin da zaka dinka wannan kayan kuma ka dinka sannan ya baka lafiyar da zaka sa sai ka je ka bauta wa Allah kuma ka godewa Allah sai ka samu abinda ya kamata ka samu nan da ina ga mu tsaya anan ko wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in